الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 26 ga watan Zulhijja shekara ta 2438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 9 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne kana cikin sallah ta nafila aka tada ikamar sallah shin ci gaba da nafilar ka zaka yi ko kuma yankewa zaka yi kabili ma iya abin da ya zama wajibi akan ka dole ka yanke wannan sallah ta nafila kabili ma ko da kana cikin zaman tahiyya ne dalilin da ke tabbatar da cewa in an tada ikamar sallah baya halatta mutum ya ci gaba da wata nafila da yake dole ya yanke shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa idza uqimati ssalatu fala salata illa almaktuba a wata riwaya yace idza uqimati ssalatu fala salata illa allati uqimat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an tada ikamar sallah babu wata sallah sai sallah ta farilla a wata riwaya yace babu wata sallah face sallar da aka tada ikamar ta wannan hadisi yana tabbatar da haramcin ci gaba da sallah ta nafila idan aka tada ikamar sallah dole ka yanke wannan nafila kabili ma kamar yanda wasu daga cikin malamai su suna ganin cewa in ka riga ka kulla ruku to ba za ka yanke ba sai ka yi gaugawa ka dan sauƙaƙa wannan nafila ka zo ka salamce matukar raka'a ta farko ba za ta kuce maka haka wasu malamai suka yi wasu suka ce kai ko da raka'a ta farko za ta kuce maka to za ka ci gaba da nafilar ka kamar yanda Ibnu Abdul Barr Allah ya ji kansa a cikin littafinsa mai suna At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Asani ya hakaito maganganun magabata game da wannan matsala musamman raka'atul fajr wasu malamai suka ce idan mutum ya zo masallaci bai yi raka'atul fajr an tada ikamar sallah wasu suka ce yakan iya tsayawa a wajen masallaci yayi raka'atul fajr dinsa sannan ya shiga masallaci ya bi limami wasu suka ce a cikin masallacin yakan iya yi amma matukar wato raka'a ta farko ba za ta kunce masa zai iya zawa da raka'atul fajr dinsa sannan ya bi limami wasu malamai suka ce kai ko da raka'a ta farko za ta kunce masa zai shagala da yin raka'atul fajr sannan in ya salamce ya bi limami Ibnu Abdul Barr Allah ya ji kansa da ya hakaito waɗannan maganganu gaba daya sai yake cewa fala qaula ba'da qauli rasul sallallahu alaihi wasallam ai babu wani wanda yake da ta cewa bayan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ya ce mana idza uqimati ssalatu fala salata illa allati uqimat dukkan waɗannan maganganu sai ka share su ka dawo abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dole ka yanke sallah ka bil imani su waɗanda suka ce ba a yanke ba menene hujjarsu sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul qital ko kuma mu ce suratul muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa la tubdilu a'malakum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzon fada sai ce wa la tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukan ma'ana kada ku ruguza ayyukan suka ce kaga anan Allah ya mana hani cewa wala tubdilu a'malakum don haka suka ce in ka fara sallar nafila dole sai ka cika ta malamai suka ce musu a ita wannan aya abinda take nihi na daga cikin wanda ya maida musu martani al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Allah ya ji kansa yace wala tubdilu a'malakum ay birriya'i was-sum'a kar ku bata ayyukanku ta hanyar nuna ma mutane cewa ku masu ibada ne ko kuma jiyarwa an gane ku shine iya abinda aya take ne don haka kuma wancan nasi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai an tada ikamar sallah to ba maganar wata sallah sai wannan sallah da aka tada ikama don haka in ka riga kai wannan sallah to in nafila ce kake nihi sai ka tashi ka kabbara ka bil imamin a matsayin nafila shi yana farilla kai kana nafila in ko baka nihi sai ka tashi ka fita daga cikin masallacin ka bar wasu an gane ko amma bayya halatta ana wata sallah kai ya zamanto kuma ka shagala da nafila tare da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa in dai kana cikin masallaci aka yi kiran sallah to baya halatta ka tashi ka fita a gane ko sai dai Allahumma in kana da nihin dawowa wani uzuri ya hudda ka kana da nihin dawowa to wannan ba matsala kamar yanda an yi kiran sallah wani daga cikin masallaci sai ya tashi ya fita Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake cewa amma hadha faqad asaba al-qasim sallallahu alaihi wasallam kusan da cewa wannan mutumin da ya fita daga cikin masallacin nan tabbas ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takaice kenan dole mutum ya yanke nafila ya bi wannan sallah tambaya ta biyu dan uwa ke cewa ƴaƴa ne suka fahimci cewa mahaifinsu baya kyautata ma mahaifiyarsu don haka sai suka yi banza da shi suka fasa kyautata masa wai a sababin baya kyautata ma mahaifiyarsu shin haka sun yi laifi ko ba su yi laifi ba sun yi laifi wanda yake matuka kuma in har ba su dawo kan hanya tun daga duniya ubangiji subhanahu wataala zai fara nuna musu sakamakon wannan banza da suka yi da mahaifinsu saboda haƙƙi bai taƙaita ba ga mahaifiya wanda yake kan ƴaƴa uwa da uba suna da haƙuƙuwa akan ƴaƴansu kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni game da kyautata ma mahaifa uwa da uba kamar yadda yake cewa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsana wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana wa wassayna lil insani biwalidayhi husna ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أودنا أن آيوي غبادا ينسو وينجي سبحانه وتعالى ينا أمرنمو تشيوا مكوتا تاما مهيبا to dan haka koda cewa mahaifi baya kyautata ma mahaifiya to baya halatta ƴaƴansa su yi banza da shi su daina kyautata masa saboda haƙƙi ne nashi akan su cewa su kyautata masa iya matukar kyautatawa sakamakon duk wanda baya kyautata ma mahaifansa tun daga duniya ubangiji subhanahu wataala zai hada shi da bala'i da musiba zai jefa shi cikin kunci da kangi saboda laifi ne wanda Allah baya bari sai an je kiyama. Rashin da'a ga mahaifa tun daga duniya Ubangiji subhanahu wataala yake fara dandana ma bawa sakamako. Kamar yanda hadisi yana cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani laifi mafi kamaci Allah ya gaggauta ma mai laifin hukuma tun daga nan duniya tare da abin da ya tanada masa a gobe kiyama sama da yanke zumunci da zalunci. Duk wani azzalimi Ubangiji ta'ala baya bari a je kiyama tun daga duniya Allah zai fara nuna masa sakamako. Haka duk wanda ya yanke zumunta, ma'ana yanke zumunta a farko ko rashin da'a ga mahaifa, tun daga duniya Ubangiji subhanahu wataala zai fara nuna masa. Don haka dai takan iya yiwuwa ku a iya ganin ku ne cewa baya kyautata mata, ba ku bincikawa ku san matsalolin da yake tsakaninsu, ita rashin kyautatawa da take masa ita mahaifiyar ta ku. Sai ku tsaya ku yi nazari, ai ba ku san matsalar da take tsakanin shi da ita. Don haka kasancewar ko da kasancewar babu wata matsala tsakanin shi da ita, idan baya kyautata mata to wannan baya nuna cewa ku ku daina kyautata masa. Matsayinku da shi daban, matsayinku da mahaifiyarku daban. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul jana'iz, littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen gawa. Mun tsaya ƙarshen wato babi na 161, babin da ke bayani game da yi ma mamaci addu'a bayan binne shi, wanda bayani ya gabata akan wannan babi, wanda mun yi bayanin cewa yi ma mamaci addu'a bayan gama binne shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma haƙƙi ne na ɗan uwan muminai akan bayan mutuwarsu mu yi ta musu addu'a cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama. Don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana in an gama binne mamaci to za a tsaya a kan kabarinsa, kowa ya daga hannu ya yi masa addu'a. Iya addu'ar kwa shine Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbithu, inda ladanci zaka yi ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Idan ku da yaran Hausa zaka yi misali sai ka ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. To haka wannan addu'a za a yi ta maimaitawa bayan an buɗe addu'ar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a yi ta wannan addu'a. Kuma wannan addu'a kowa tashi zai yi ta kai shi, an gane ku, kowa iya abin da zai yi na addu'ar kenan. Wannan shine karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gama binne mamaci, kuma addu'ar asiri ake yin ta ba a sugunna ba. Allahumma sai dai mutumin da yake da larura baya iya tsayuwa, to wannan yana halatta ya sugunna. Amma matukar zaka iya yi addu'ar asiri idan ka tsugunna to ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin yin wannan addu'a ibada ce. Manzon Allah bai bar mu bakara zuba sai da ya nuna mana yanda zamu yi wannan addu'a. Don haka duk wanda zai raba maka cewa ayi salati 10, wani ya ce ayi 11, wani ya ce ayi 12, wani ya ce ayi qul huwallahu 3, ko ya ce ya karanta yasin wanda bai iya bai tabara, wanda bai iya bai qul huwallahu ayatul kursi da laqad ja'akum da lilahi, duka mai da musu ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Sanin hanya ya kusan ku, babu hanyar da zaka bi ta kusantar da kai da ubangijinka ka kwashe lafiya sama da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Taka nas Allah ya tankade, ya rauraye, ya zabe shi, ya aiko shi a matsayin manzo domin ya koya mana yanda zamu bauta ma ubangijin mu subhanahu wataala. Don haka jana'iza ibada ce, ibada ko hanyar koyanta hanya ne daya daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda shi ya koya mana yanda idan mutum Allah ya masa rasuwa, manzon Allah ya nuna mana ga yanda zamu tattala shi mu yi masa wanka, sai da ya nuna mana kaifiyar yanda za a yi masa wanka, ya nuna mana cewa a sanya masa turare, a sanya masa dukkafani, yanda ake dukkafanin sai da manzon Allah ya nuna mana. Sannan ya nuna mana yanda ake daukan gawa, kafin daukan gawa in za a ma gawar sallah manzon Allah sai da ya nuna mana yanda ake yi. Idan gawar namiji ce mutum ya tsaya liman ya tsaya a daidai kafadinsa, idan gawar mace ce ce ya tsaya daidai tsakiyarta, tsakiyar gangan jikinta wajen cibiya. Idan aka dau gawa za a kai makabarta, manzon Allah sai da ya nuna mana yanda ake tafiya, yanda ake daukan gawa ya nuna mana cewa akan wuya ake daukanta. Yake cewa idza wudi'atil janaza wa hatamala ar-rijalu ala a'naqi, ya nuna mana ba gammo ba ake ma mutum a dora masa akai, a'a akan kafado akan wuya ake daukan gawa in za a kai ta makabarta. Hatta da tafiyar da ake zuwa makabarta, manzon Allah ya nuna mana duk wanda yake kan abun hawa to dole yayi jinkiri gawa ta shiga gaba shi ya biyo baya. Wanda yake dan kafa, manzon Allah ya ce duk inda ya so ya shiga gaban gawa ko ya biyo bayanta ko damarta ko hagunkinta, kamar yanda yake cewa ar-rakibu yamshi khalfal janaza, sai ya ce walmashi haythu sha'a. Sannan ya nuna mana in an kai gawar an aje, ga yanda ake shigar da gawar cikin kabari, ga yanda wanda ya karbi gawa zai shigar da ita cikin kabari, ga addu'ar da zai yi. Ya nuna mana cewa ga yanda ake sanya mace cikin kabari, ga yanda ake binnewa kabarin, ga yanda ake masa tuzo ake masa, kuma shikenan haka kawai addu'ar sai mu saba masa. Ga yanda ya nuna mana gaba ɗaya, don haka janaiza ibada ce, hanyar koyinta shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yin wannan addu'a a tsaye ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sugunnawa ba tare da wata darura ba, wannan saba ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu sadaqati 'anil mayyiti wa du'a'i lahu. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي يفتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ما لم الله يجيك أن سنفتا ونم بابيني وندك بياني جمدا وتهيما ممتي صدقة ديما سأل دعا cewa yi ma mamaci sadaka da yi masa addu'a abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta mana. Farko malam sai ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul hashir. Ubangiji ta'ala ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim, da waɗanda suka zo min ba'dihim wato bayansu, susuwa sune al-muhajiruna wal ansar, waɗanda suka ƙaurace ma mazauninsu, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam birnin Madina domin kafa daula ta musulunci. Da su al-ansar mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu akan taimaka masa akan isar da sakon da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi. To shine anan kenan ad-damir yaudu ila al-muhajirin wal ansar. Kamar yanda in ka dau farkon bayanin mi Allah subhanahu wa ta'ala yake fada, yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ubangiji ta'ala yana mana bayani game da waɗanda suka cancanta a sarrafa ganima ta yaƙi zuwa gare su farko ubangiji ta'ala yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ita dukiya ta ganima ma'ana ma afa Allahu ala rasuli abinda Allah ya dawo ga manzansa na ganima domin duk dukiyar kafirai idan mu'mini ya yaƙe su yawa wushe wannan dukiya to wannan dukiya da man tashi ce tamkar ya dawo da dukiyar shi ce zuwa gare shi saboda duk abin da Allah ya halitta a ban kasa ya halicce shi ne domin ya kasance mana taimako akan kadaita shi a cikin ibada don haka kenan ganima ta yaki wannan musulmi da suke wawushe dukiyar arna to wannan tamkar sun dawo da dukiyar su zuwa gare su da man su suka cancance ta don haka ake kiranta alfai shine ubangiji ta'ala sai yake cewa lil fuqara'il muhajirin wannan dukiya ta ganima ubangiji ta'ala yace ta cancanta ne a bayar da ita ga talakawa waɗanda suka kaurace ma mazaunar su shine yace alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim waɗanda aka fitar da su daga cikin gidaddajin su da dukiyar su a sababin kawai sun ce sun yi imani da Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wanda sun kaurace ma mazaunan su sun tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa birnin Madina dan neman yardar ubangijin su an gane ko dan neman kyauta ta ubangijin su subhanahu wa ta'ala shine dacewa da aljanna a gobe kiyama da samun yardar sa sai yace wa yansuruna Allah wa rasula kuma iya abinda suka sa gaba shine taimaka ma Allah da taimaka ma manzon sa shine taimaka ma addinin Allah shine taimaka ma ubangiji subhanahu wataala taimaka ma manzon Allah shine kamara masa baya akan isar da sakon sa sai yace ulaika humus sadiqu ubangiji ta'ala yace waɗannan sune masu gaskiya a cikin imanin su jama'ar da suka sadaukantar da rayuwar su da dukiyar su domin taimaka ma addinin Allah sune masu gaskiya a cikin imani sannan sai yace wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman yace na biyu sune waɗanda suka zauni gidan Madina wal imana kuma suka rungumi imani min qablihim gabanin zawwar al muhajirun tun kafin sahabbai su yi hijira zuwa birnin Madina ɗan Madina suka karɓi musulunci ubangiji ta'ala yace dabi'ar mutanen Madina yuhibuna man hajara ilayhi suna kaunar ƴan uwansu waɗanda suka yi hijira suka zo suka tarar da su birnin Madina wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa samu wata damuwa ko wata gunewa wato ga ƴan uwansu game da abin da aka ba su na rigayen da suka yi a cikin musulunci ba sa musu keta ba sa musu hasada akan haka domin keta da hasada ba ɗabi'ar mu'mini bace shine yace wala yajiduna fi sudurihim mimma utu ba sa samun wata damuwa a cikin zukatansu game da abin da ubangiji ta'ala ya ba ɗan uwansu na fadala sai ya ce wa yusiruna ala anfusihim suna fifita ɗan uwansu akan son kansu koda suna son abu idan suka fahimci ɗan uwansu yana buƙatar abin sai su dangana su ba shi ubangiji ta'ala ya ce walau kana bihim khasasa koda suna da buƙatar abu sai ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kiyaye shi aka kare shi game da rowa ta zuciyarsa ubangiji ta'ala yace waɗannan sune masu rabo da gidan aljanna a gobe kiyama duk wanda ubangiji ta'ala ya wanke datti na rowa daga cikin zuciyarsa to wannan shine marahuci a gobe kiyama na uku sai yace wallazina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo min ba'dihim kenan bayan almuhajirun wal ansar ubangiji ta'ala yace yaquluna rabbana ighfir lana su waɗanda suka zo bayan su suna faɗa suna cewa ya ubangijinmu roƙonka muke ka gafarta mana zunubanmu wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta ma ɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da bada gaskiya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya ubangijinmu kada ka sanya keta da hasada da gunewa a cikin zukatanmu game da waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangijinmu kai ne mai matukar rangwame game da bayinka, kuma kai ne maji kai game da mu'mini. Wannan aya da ayoyi biyu waɗanda suke bayan ta daidai suke da fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin wato suratul tauba, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawzul 'azim khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim. Ubangiji ta'ala yace was-sabiquna al-awwaluna, margayan farko minal muhajirina, daga waɗanda suka kaurace ma masallin su suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina. Kaga anan kenan lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun, shine a daidai wannan gaba was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina. Sannan sai yace wal ansari, da su mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan gaba sai ka dora ta daidai take da fadar wallazi da fadar sa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sai yace wallazina tabauhum bi ihsani, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Wannan gaba kuma sai ka dora ta daidai da wannan aya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. To dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da yakan da yace wallazina tabauhu bi ihsani radiyallahu anhum wa radwan, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, ma'ana waɗanda suka biyo sawun magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ringa kokarin siffanta da sifofi na sahabbai, kuma sannan suke ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wasu magabatan ƙwarai addu'a a bayyane da koyi cewa Allah ya gafarta musu. To sune Ubangiji ta'ala yake gini da wallazina tabauhu bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan. To shine anan yace wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo min ba'dihim bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiruna wal ansar, yaquluna suna fada suna cewa rabbana ighfir lana, ya ubangijinmu roƙonka muke ka gafarta mana zunubanmu, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ka gafarta ma ɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da yin imani, wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah kada ka sanya keta da hasada da gunewa a cikin zukatanmu lil ladina amanu, ga waɗanda suka yi imani da kai. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangijinmu kai ne mai matukar rangwame game da bayinka, kuma kai ne maji kai game da mu'minai. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa, kamar yadda malamai suka faɗa suke cewa menene mafi kyawun wato hukuncin da Al-Imam Malik ya fitar da shi a ƙarƙashin wannan aya, domin Al-Imam Malik Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ubangiji ta'ala ya haskaka zuciyarsa ya fito da wani hukunci, shine cewa annar rafidiyyan ladhi yasubbu as-sahaba laysa lahu fi malil fayyi nasib, duk wani dan shi'a mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai da rubuwa cikin wannan ganima. Me yasa li adami tisafihi bima madahallahu bihi haula, domin bai siffanta ba da abinda Allah ya yabo wannan jama'a. Domin Aisha Allah ya kara mata yadda tana faɗa a cikin hadisi ingantacce take cewa kai can in shi'a rafida an umarce su cewa su roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara, amma sai suka juya hannun agogo baya banda zagi ba abinda suke ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An umarce su cika zukatansu da so da kauna game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kasance maimakon haka banda kiyayya da gaba babu abin da yake cikin zuciyarsu game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya binciko wannan hukunci duk wani dan Shi'a Rafidi to baya da rabo a cikin haƙin a cikin ganima. Me yasa? Saboda baya yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya musu addu'a cewa Allah ya gafarta musu. Iya abin da yasa gaba shine zagin su da gune musu da keta da hasada. Domin su Rafida ɗin Shi'a sun dauki zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin ibada ce gare su. Ibada suka mai da zagin Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka a waccan aya wadda ke take cikin suratul Itar, Al-Imam Malik da ya karanta wannan aya fadar Allah subhanahu wata'ala, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك da ya karanta wannan aya yace duk wanda ya ji a cikin zuciyarsa akwai gunewa da jin haushi da keta da hasada game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan aya ta hau kanshi, ma'ana babban kablasar ya hau kanshi. A ƙarƙashin wannan aya Al-Imam Malik ya kafirtar da ɗan Shi'a masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kafirai ne babu tantama game da kafircinsu. Don haka cewa Iran daula Islamiyya wannan kuskure ne. Daula ce ta kafirci. An gane ku, daula ce ta kafirci. Ba su da aiki illa zagin Abubakar da Umar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka malamai sun kafirtar da ɗan Shi'a, Shi'a wanda ake kiransu Rafida. Waɗannan kafirai ne babu tantama game da kafircinsu. Al-Imam Malik yana daga cikin malaman da suka kafirtar da su a ƙarƙashin wannan aya. Domin Ubangiji Ta'ala ya faɗa li yaghiza bihimul kuffar. Allah ya ba sahabban manzansa wannan matsayi domin ya bakanta ma kafirai zuciya. Don haka zai ce duk wanda yake jin gunewa da keta da hasada game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Malik yace wallahi wannan aya ta hau kansa. To don haka kasancewar malam ya zo da wannan aya domin kafa hujja akan cewa mamaci ana iya yi masa sadaka, tare da cewa a ayar da malam ya zo da ita ba za ta samu gunzama akan babi na yi ma mamaci sadaka, domin ya kiyasta sadaka ne akan yin addu'a. Tsakanin addu'a wato da sadaka akwai bambanci, an gane ku, domin ita ibada al'amari ne wanda yake tauqifi sai da dalili. Baka dauko wani abu ka kiyasta shi sai in ya zamanto dole kiyasi ne wanda yake tabbatacce. Idan ya zamanto akwai bambanci to wannan dole za a watsar da wannan kiyasi. Don haka dai a takaice ayar da malam ya zo da ita domin kiyasta sadaka akan yin addu'a, to wannan aya bata zauna ba, an gane ko bata zauna ba akan wannan babi. Don haka sai ya zo mana da hadisai guda biyu. Hadisi na farko shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take faɗa cewa lalle wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutum kamar yadda wata riwaya ta bayyanar da shi shine Sa'ad ibn Ubada, Allah ya kara masa yadda, ɗaya daga cikin shugabannin birnin Madina. Shine ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummi yaftulitat nafsuha, yace ya Rasulullah mahaifiyata an karbi rayuwarta kai tsaye, an gane ko, an karbi rayuwarta kai tsaye, ma'ana mutuwa ta zo mata kai tsaye ba tare da shiri ba. Wanda mutuwa ta kai tsaye musiba ce ga wanda Allah ya kaddara masa, saboda ita mutuwa ta kai tsaye tana haramta ma bawa duk wani alkhairi. Domin shi dan adam a duk lokacin rayuwa tana tafiya, in ya ga irin alamu na yanke kauna game da cigaban rayuwa dole zai yi kokari ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, ya yawaita ayyuka na alkhairi domin ya gyara gaba. to amma mutumin da yake taswifi sai yau sai lokaci kaza sai lokaci kaza sai lokaci kaza zan yi kaza to idan mutuwa ta zo masa kai tsaye duk wani aiki na alkhairi ta haranta masa kaga tana haranta ma bawa tuba mutuwa ta kai tsaye kana cikin sheke ayarka wani yazi billah mutuwa sai ta zo kai tsaye to ina maganar tuba sannan takan haramta ma bawa tattalin ayyuka na kwarai domin makomar sa lahira saboda su da yawa mutum zai ringa sai nayi kaza zan yi kaza sai nayi kaza zan yi kaza to idan mutuwa ta zo kai tsaye shikenan dukkan wani al'amari ya yanke to ita ce ake kiranta mautul fuja mutuwa ta kai tsaye kenan ta mamaya shine yace inna ummi yaftulitat nafsuha yace nan ne mahaifiyata an karbi rayuwarta kai tsaye ba tare da shiri ba sai yace wa uraha law takallamat tasaddaqat yace wallahi ina zatan mahaifiyata ya rasulullah inda ta samu damar yin magana to da ta yi umarnin cewa ai mata sadaka da ta ce a dau da ta dau wani abu daga cikin dukiyar ta yi sadaka inda ta samu dama yin magana yace ta sadaka da ta yi sadaka da wani bangare daga cikin dukiyar ta sai yace fa hallaha ajrun in tasaddaqtu anha yace ya manzon Allah shin inna ma mahaifiyata sadaka a madadinta shin za ta samu ladan sadakar qala na'am manzon Allah yace kwarai da gaske tabbas ne in ka ma mahaifiyarka sadaka to za ta samu wannan ladan sadakar ubangiji ta'ala zai sadar maka wannan hadisi ne muttafaqun alayhi mai hadisin yake karantar da mu shine halaccin da ya ba mahaifinsa sadaka ko mahaifiyarsa iya abinda hadisin yake karantar da mu mahaifi an gane ko mahaifiya idan dan su ya musu sadaka to tabbas ne ubangiji subhanahu wataala zai sadar musu da wannan sadaka ladan wannan sadaka wannan kuma babu sabani a wajen magabata an gane ko da yana iya ma mahaifiyarsa sadaka yana iya ma mahaifinsa sadaka amma wani ya dau sadaka yayi a madadin wani mamaci malamai suka ce wannan ya saba ma zahirin wannan ne an gane ko don haka malamai suka ce wani idan zai dau sadaka yayi a madadin wani mamaci to wannan ba maganar wannan sadaka ta sabi zuwa gare shi kuma wannan mamacin ba zai amfana da ladan wannan sadaka ba me yasa saboda babu naski daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka cewa wani ya dau sadaka yayi a madadin wani mamaci iya wanda yake iya ma wani sadaka shine da yakan iya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa kamar yanda yake anan wato shi Sa'ad ibn Ubada yace ya rasulullahi mutuwa ta mamaye mahaifiyata yace lalle ina zaton cewa mahaifiyata inda ta samu damar yin magana da ta yi sadaka da wani bangare daga cikin dukiyarta yace ya rasulullahi in har nayi mata sadaka tana da lada manzo Allah yace masa kwarai kaga wannan kenan nasi ne a bayyane wanda yake tabbatar mana da yana iya ma mahaifinsa sadaka amma wani kamar yadda malamai suka faɗa ba maganar ya ma wani sadaka a matsayin shi ba za ka kiyasta shi ba akan addu'a kamar yadda malamai yake kiyasta ya zo da wannan aya don haka malamai suka ce ayar ba ta samu gun zama a karkashin wannan bayani sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata li insan wato idan dan adam Allah ya masa rasuwa in qaba'a amaluhu kwata-kwata aikinsa da yake aikatawa a rayuwarsa manzon Allah ya ce ya yanki ya taka baki wasu nafil fili da kake yi na salloli ko azumi ko sadaka ko ziyara da sauransu da zaran mutum Allah ya masa rasuwa to duk wani aiki da yake aikatawa na alkhairi ya taka burki manzo Allah ya ce illa min salasa ya ce sai dai ta hanyoyi guda uku su ne waɗannan ba sa yankewa har zuwa kiyama hanya ta farko manzo Allah ya ce sadaqatin jariya sadaka mai gudana na'at ne da mal'ud sadaqati jariyatin sadaka mai gudana kuma wannan kenan majrur ne alal badaliya illa min salatin ay illa min sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ka dauke shi a matsayin jumla isti'nafiya illa min salatin sai ka ce sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Hanya ta farko manzon Allah yace sadaka mai gudana, na daga cikin sadaka mai gudana gina masallaci, hakanan gina makaranta, sannan gina masaukin baki, yin wakafi ka gina gida da sunan cewa duk kudaden da ake karba na haya a sarrafa su akan wata hanya ta daukaka addinin Allah. Dasa itaciya domin jama'a su ringa amfana da inuwar, su ringa amfana da ƴaƴa. Haka gyara hanya domin jama'a su ringa wucewa. Haka gadar da littattafai na addini, ka sayi wasu littattafai kamar Qur'anai da wasu littattafai na addini masu fa'ida ka ba waɗanda za su karanta. Haka yana daga cikin sadaka jariya, shine duk abin da mutum zai gadar da shi, domin misali abubuwan da mutum zai zo ya saka a cikin masallaci kan shimfiɗu da sauransu, waɗannan duka ana kiransu sadaka jariya. Ko da mutumin Allah ya masa rasuwa, to har izuwa kiyama ladan shi ba zai yanke ba. Don haka a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min muslimin yadrisu garsan aw yazra'u zar'an fa ya'kula minhu insanun aw dabbatun aw tayr illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyamah. Manzo Allah yace babu muslimin da zai dasa wata itaciya ko ya shuka wata shuka, dan adam ya ci daga wannan abin da ya dasa na itace ko shukar da ya shuka ko wani tsuntsu ko wani kwani, manzo Allah yace face yana da ladan sadaka har izuwa kiyama. Manzo Allah yace yana da ladan sadaka. Hadisin yana cikin Sahih Muslim, riwaya ce ta Jabir, Allah ya kara masa yadda. Wannan hadisi yana nuna mana dasa itace da shuka shi noma, wannan duka yana daga cikin sadaka jariya in mutun ya kyautata niyya. In ya kyautata niyya yayi dan Allah, to wannan yana da ladan sadaka mai gudana har izuwa kiyama. Shi ne a nan ya ce sadakatin jariya, manzan Allah ya ce sadaka mai gudana. Abu na biyu manzan Allah ya ce a ilimin yuntafa ubihi, ko kuma wani ilimi da ya gadar da shi ana amfani da ilimi, ya karantar da wani ilimi ana amfani da shi. Farkon ilimin da zai shiga shi ne ilimi na addini ko ilimi na rayuwa wanda yake na amfanin jama'a, ka karantar da jama'a ta musulmi wani ilimi na rayuwa abinda su ba su san shi ba, ya zamanto wannan ilimi ana amfani da shi, to wannan ladan ka ba zai yanke ba har izuwa kiyama. Don haka ilim a nan na kira ne, duk wani ilimi yana iya shiga amma ya zamanto ilimi ne mai amfani. Shar'i kenan ya zamanto al-ilmun nafi, ilimi ne mai amfani. Kenan ilimin da zai shiga a farko shi ne ilimi na addini. Sannan duk wani ilimi da ake karantar da jama'a, in dai ilimi ne wanda ake amfana da shi, ka karantar da jama'a ta musulmi, to kana da lada har izuwa kiyama. Amma shar'i ya zamanto kayi dan Allah, ba dan wani albashi da ake baka ba, a'a ka karantar da wannan ilimi tsakaninka da Ubangiji, dan ka amfanar da kanka, ka amfanar da al'umma. Shi ma wannan yana daga cikin lada mai gudana wanda baya yankewa har izuwa kiyama. Na uku sai ya ce awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma wato ya bar da wanda yake nagari wanda ke yi masa addu'a. Nagarta ko akan same ta a ƙarƙashin bada tarbiyya ta musulunci, ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna, ta hanyar nan mutum yake zamantowa mutumin ƙwarai. An gane ko? Idan aka ce wani salihin bawa ne, mutumin ƙwarai, akan wani sikeli za mu dora shi mu gane cewa mutumin ƙwarai? Sai mu dora shi akan Alƙur'ani da Sunna, mu ga tsarin shi, tsari ne wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi, ma'ana bin dokoki na Ubangiji. Kenan wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar mana da fa'idar ba da tarbiyya ta gari. Domin duk ɗan da ka bashi tarbiyya ta gari, bayan da za a yi manta da kai, kana raye kafin ka mutu, kullun addu'a zai ringa maka cewa Allah ya gafarta maka, Allah ya maka rahama. Haka bayan mutuwarka wannan ɗa zai ci gaba da yi maka addu'a, ba ɗan da kawai zai ringa famar cewa fama yake ka gushe, masu fatan cewa Allah ya sa giwa ta faɗi a shana, ma suna ganin cewa ka tsare musu wuri, wannan dukiya da ka tara ka tsare musu wuri, ka bata musu lokaci, fama suke su shiga cikin jama'a, su ma a ringa damawa da su, in sun wuce a ringa nuna su da yasa. kaga menene matsalar rashin ba su tarbiya tarbiya ta gari shine ya kai ya kai su har ma gurin gushewar mahaifin nasu suke to dan haka kasancewar duk wanda ya bar da gari nayi masa addu'a to wannan addu'a za ta ringa iske shi har izuwa kiyama to dan haka a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wato abinda mamaci yakan iya amfana da shi bayan mutuwarsa an gane ko abubuwa guda uku sadaka mai gudana sannan ilimi da ya koyar wanda ake amfani da shi sannan ko kuma da nagari da ya bari yana yi masa addu'a kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke karantar da mu fa'ida ta yin aure domin ta hanyar aure akan samu ƴaƴa fa'idar samun dako shine wannan ya ringa maka addu'a addu'a ta gari idan ka bashi tarbiya ta kwarai don haka malaman sun ambata cewa yana daga cikin abin da mamaci yakan amfanu da shi na aikin wani bayan mutuwarsa abu na farko shine addu'a ta musulmi duk wani musulmi idan zai ma dan uwansa addu'a zai ma dan uwan shi musulmi addu'a matukar sharda na addu'a sun cika to ubangiji ta'ala zai karbi wannan addu'a kuma zai sadar masa da lada kamar yanda anan magabatan kwarai ne fa suke addu'a suke cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya ubangijin mu roƙonka muke ka gafarta mana ka gafarta ma ɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da yin imani dan haka shi yasa aka shar'anta mana sallah ta gawa domin mu ma ɗan uwanmu mamata addu'a duk addu'ar da muka musu ubangiji subhanahu wata'ala zai karba matukar mun cika sharuɗa na addu'a haka aka shar'anta mana bayan gama binne mamaci mai masa addu'a wannan addu'a Allah yana sadar masa kenan abu na farko wanda mamaci yakan amfanu da shi bayan mutuwarsa kenan addu'ar ƴan uwansa musulmi kenan addu'a ta ƴan uwansa musulmi sawa'an na kusa da shi ne ƴaƴansa ne ko kuma na nesa da shi ko ma wane ne in dai maka addu'a to ubangiji subhanahu wata'ala zai karbi wannan addu'a idan sharuɗa na karbuwar addu'a sun cika abu na biyu wanda mamaci yakan amfanu da shi shine biya masa bashin azumi na addawan idan mutum ya ci ma kansa alwashi tsakanin shi da ubangiji cewa zai yi azumi kaza in har bukatarsa ta biya Allah ya biya masa bukatar ba tare da ya cika wannan alwashi Allah ya karɓi rayuwarsa to wannan na kusa da shi idan sun rama masa wannan azumi ubangiji ta'ala zai karɓa kuma dole ne ma su rama masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a cikin hadisi na cikin sahihai riwaya ta Aisha Allah ya ƙara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu duk wanda Allah ya masa rasuwa akwai bashin azumi a kansa manzon Allah ya ce makusancin shi ya rama masa azumi to wani azumi ne ake rama ma mamaci a madadinsa shine azumi na addawan kamar yanda wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullahi mahaifiyata ta hau teku sai ta ci alwashin cewa in Allah ya sauke ta lafiya daga kan wannan teku aka sauka lafiya to Allah yana da alkawari akan ta za ta yi azumin wata guda don yi masa godiya Allah ya sauke ta lafiya daga kan wannan teku ba tare da ta yi azumin mutuwa ta mamaye ta ta ce ya rasulullahi shin in na rama ma mahaifiyata wannan azumi ya yi bazan Allah ya ce ba ni labari faɗa mu inda a ce wani yana bin mahaifiyar ki bashi in kika biya mata bashin ya biyu ta ce kwarai manzon Allah ya ce to fadailullahi a haku bil qaba bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya ma za ki biya mata wannan abin don haka Aisha Allah ya ƙara mata yadda da Abdullahi dan Abbas a cikin hadisai ingantattu suka tabbatar mana cewa idan mutum ya mutu da bashin azumi to in azumi na addawal ne shi ne ake rama masa amma in azumi ne na Ramadan to wannan sai dai a ciyar a madadin shi ma'ana a matsayin duyini ne za a bada mutu misali mutum ne rashin lafiya ta kwantar da shi bai samu ba azumtar wata na Ramadan har Ramadan ya wuce bayan Ramadan Allah ya karɓi rayuwarsa ko kuma ya fara yin azumin mutuwa ta cin masa, ma'ana ya fara yin azumin sai ya kasa, sai bayan azumi Allah ya masa rasuwa, ana bin shi azumi 10 ko ana bin shi azumi 20 ko ana bin shi wata guren gaba daya, to anan makusantan shi sai su bada mudu a madadin kowane yini. Kaddar cewa azumi 10 ne bai yi ba, Allah ya masa rasuwa, mudu 10 za a bada shine matsayin wannan azumi. Amma in azumi ne na addawar wanda ya ci alwashi tsakanin shi da Ubangijin shi, cewa ya Allah ina da bukata kaza, ya Allah in har wannan bukata ta wata biya, to kana da alkawari a kaina zan yi azumi 10, ko kuma ya Allah rashin lafiyar nan da nake kunce, ya Allah in har ka bani lafiya zan yi azumin wata guda. To idan Allah ya bashi lafiya ba tare da yayi wannan azumi, mutuwa ta cin masa, to makusantan shi, ƴaƴansa, an gane ko ko mahaifansa ko kuma yayin shi da kanin shi ko matar shi, wannan suna iya rama masa wannan azumi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyuhu, kenan dan shi ko dan uwan shi, wan shi ko kanin shi ko baban shi ko mahaifiyarsa, wannan za su yi masa wannan azumi. Kenan wannan abu na biyu kenan wanda mamaci yake amfanuwa da shi. Abu na uku shine biya masa bashi, idan ya mutu akwai nauyin bashi a kansa, to wannan duk wanda ya biya masa bashi wannan yayi, sawa'an makusancin shi ne ko kuma na nesa ne da shi. Kamar yanda a farkon musulunci idan an kawo gawa an aje, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya wuce gaba ya ma gawar sallah, manzon Allah yakan tambaya shin akwai bashi akan wannan mamaci. Idan an ce masa akwai bashi a kansa, manzon Allah sai yayi tambaya ta biyu, shin ya bar abin da zai iya biya masa bashin? Idan aka bashi amsar cewa eh yana da abin da zai biya masa bashin, manzon Allah sai ya wuce gaba ya ma gawar sallah. Idan ko yayi tambaya ta biyu cewa ya bar abin da zai iya biya masa bashin, in aka ce a bai bar komai ba, manzon Allah sai ya ja da baya sai ya ce kuma dan uwan ku sallah ni ba zan masa ba. Manzon Allah yayi haka ne domin ya tsawatar da mu game da hadarin bashi. To wata rana aka kawo gawa aka aje masa domin ya fito ya mata sallah, da ya fito sai manzon Allah yake cewa akwai bashi akan wannan mamaci, aka ce kwarai da gaske. Ya bar abin da zai iya biya masa bashin, aka ce a manzon Allah ya ja baya ya ce kuma dan uwan ku sallah. Abu kata da Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya Rasulullahi na dau nauyin biya masa bashi, wuce kai masa sallah. A lokacin da manzon Allah ya wuce gawar, ya wuce gaba ya ma gawar sallah, bayan wasu kwanuka manzon Allah ya hadu da Abu Qatada, ka biya masa bashin, yace a ya saki haduwa da shi, ka biya masa bashin, yace kwarai. Manzon Allah yace a yanzu ya samu hukunci. To wannan hadisi yana tabbatar mana biya ma bashi mamaci bashi ba sai na kusa da shi ba, ko na nesa da shi ya biya masa bashi, wannan bashi yayi. To amma abin da ya shafi sadaka, wannan dole sai wanda yake da shine yakan iya ma mahaifinsa sadaka ko ya ma mahaifiyarsa sadaka, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Sa'ad ibn Ubada, da ya masa tambaya ya ce ya Rasulullahi mahaifiyata mutuwa ta mamaye ta, kuma ni ina kyautata zakai, inda ta samu damar yin magana to da ta yi sadaka da wani bangare daga cikin dukiyarta, ya Rasulullahi shin ko tana da labiya in na mata sadaka? Manzon Allah ya ce kwarai. To sadakar da anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ana iya ma mamaci sadaka, ma'ana dan shi yana iya yi masa sadaka, shin kamar yanda jama'a suke yi a cikin yanayin mu anan, sadakar kwana uku da ta sati da ta 40 da ta shekara, da kuma yanda aka bata kaifiya, aka bata lokaci da sauransu? A'a, wannan sadakoki da ake gudanar da su a yanayin mu anan, wannan sadaka bid'a ce, ta saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ibada ce aka bata kaifiya, aka bata lokaci, lokacin da ba Allah bai bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam, shi ko ba ibada kaifiya ko lokaci sai Allah sai manzonsa, shine ake kira da al-umuru sitta ko kace al-usulu sitta. Wasu al'amura guda shida wanda mutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cika, dole sai ka dora duk wani abu na ibada a kansu. Abu na farko shine as-sabr, an gane ku. Abu na biyu aljins, abu na uku wato shine al'adad, abu na hudu shine alkaifiya, abu na biyar shine azzaman, abu na shida shine almakan. Abu na hudu ba wanda ya isa ya ba ibada sababi face Allah ko manzansa. Inda mutum a yau zai dora ma kansa cewa a duk lokacin da ya shiga cikin gidansa kafin ya fito sai yayi raka'a biyu, shin Allah zai karbi wannan raka'a biyu da yake tare da cewa sallah ibada ce? Allah ba zai karba ba. Micece matsalar? Saboda ya ba wannan ibada sababi, sababin da ba Allah bai bata ba manzon shi ba. An gane ku? Kamar misali, kai ne ka shar'anta ma kanka kace duk a lokacin da ka shiga gidanka kafin ka fito sai kayi raka'a biyu. To wannan raka'a biyu ibada ce wadda tana da asali, amma ka bata sababi, sababin da ba Allah bai bata ba manzon shi ba, domin ka mai da yin wannan raka'a biyu sababin shiga gida da fitowa shine ka bashi wannan. Shin waye ba mu sababin cewa duk mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama baya halarta ya zauna sai yayi raka'a biyu? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace idza dakala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atay. Abu na biyu wato shine aljins, kaddara cewa yau an waye gari ranar layya, jama'a suna kamo raguna da raƙumma da shanu suna yankawa, kai kai kace da doki zaka yi layya ko doki dubu ka yanka Allah ba zai karba ba, saboda kai layya da jinsin dabba ba dabbar da Allah ya shar'anta a yi layya, domin layya Allah ya shar'anta mana da jinsin dabbobi wanda ake kiran su bahimatul an'am, raƙumma da shanu da tumaki da awaki. Abu na uku wato shine adadi, arwalla so nawa ake wanke gaba kowace gaba, menene karshe? So uku. Sai ka ce a ni ko huska so hudu zan wanke, hannun dama so hudu zan wanke, hannun hagun so hudu zan wanke. Idan ka wanke huskar ka so hudu, ka wanke hannun ka so hudu, Ubangiji ta'ala ba zai karba ba, domin ka ba wannan ibada adadin da ba Allah bai bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam, iya adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu game da gabakuwa nan gabbai na arwalla. Karshe shine kowace gaba a wanke ta so hudu, kana iya yin arwalla so daya, kana iya wanke duk wata gaba da ake wankewa so biyu, karshe shine ka wanke so uku. Azumi na Ramadan nawa ake yi? 30 ake yi ko 30 ba daya? Sai ka ce kai 30 ba da biyar za ka yi ko kuma 40 za ka yi? To in ka yi 40 Allah ba zai ɗaya, in ka ƙara akan 30 Allah ba zai karba ba, saboda ka ba ibadar adadin da ba Allah bai bata. Abu na hudu wato shine kaifiya, misali yau ka zo za ka yi arwalla sai ka ce a kai kafa za ka fara wankewa, in ka wanke kafa sannan daga baya ka wanke hannuwa sannan a ƙarshe ka wanke fuska. To idan kai wannan arwalla Allah ba zai karba ba, domin ka bata kaifiyar da ba Allah bai bata. Farko arwalla hannuwa ake wankewa, a kurkure baki, a shaka, a wanke fuska, sannan a wanke hannun dama, a wanke hannun hagu, a shafa ruwa a kai da kunne, a wanke kafar dama, sannan a wanke kafar hagu. In ka bata wata kaifiya, ba wannan kaifiya ba Allah ba zai karba ba. Sannan abu na hudu na biyar shine zamani, ba wanda ya isa ya ba ibada zamani face Allah subhanahu wata'ala ko manzansa. Yanzu muna lokacin wata sallah, lokacin isha, da kai isharka sai ka ce bari in yi asuba ta ma gaba daya. To idan kai asuba a yanzu Allah ba zai karba ba, domin ka bata lokaci da ba lokacin da Allah ya bata ba. Kamar yanzu misali, muna cikin wani wata, muna cikin watan Zulhijja, watan da zai kama watan Al-Muharram. Sai ka ce in Al-Muharram ya kama zan yi azumi na Ramadan, in Ramadan ya zo na huta. To in kai Allah ba zai karba ba, domin Ramadan Allah ya bashi wannan azumi, Allah ya bashi lokaci, lokacin shine wata na Ramadan. Kamar yanda yace shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wuri na abu na shida wato shine wuri, ba wanda ya isa ya ba ibada wuri face Allah ko manzansa. Ba wanda ya isa ya ba ibada wuri ya ce a wuri kaza za a yi face Allah ko manzansa. Yanzu misali tsayuwa Arafa, wane ne ya keɓance mana cewa ga wurin da ake zauwa a tsaya a ranar 9 ga wata? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda zaka nemi wani wuri kaje ka tsaya kace a matsayin tsayuwa Arafa, to Allah ba zai karba ba, domin ka ba wannan ibada wuri wurin da ba Allah bai ba ta ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka abin da yake tabbatar mana wannan sadaka cewa bid'a ce zamanin da aka bata, an kayyade ta cewa a ran uku za a yi wannan sadaka. In aka yi ran uku sai a ran bakwai, in aka yi a ran bakwai sai sadaka ta 40, in aka yi ta 40 sai ta shekara, bayan ta shekara kuma sai me shikenan kwata-kwata an manta da shi. Amma akwai wani mawadaci da Allah ya masa rasuwa a nan kusa, da aka masa cikon shekara, da shekara ta sake zagayowa, malaman sai da suka je suka sake haduwa a ƙara jaddada masa, saboda sun san me abun hannun shi. To dan haka ba wannan ibada zamani na cewa a yi masa sadakar kwana uku, sannan a yi ta sati, sannan a yi ta 40, sannan a yi ta shekara, ba ta wannan zamanin, shi ne tabbatar da bid'a ce, saboda ba Allah ya bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka nan kaifiyar da aka bata, idan aka zo ita sadakar kwana uku, akan yi tuwon tsaki da shinkafa da wake, ta sati gumba ake yi ta 40 kuma a yi waina, da dai haka ake yi. To tare da cewa zamani yana canzawa, abubuwan suna canzawa, ba ta wannan kaifiya jins cewa da abu kaza ake yi, a dafa wake a yi kaza a yi kaza a yi yanka da sauransu, wannan ya nuna cewa wannan sadaka bid'a ce, saboda an ba ta jinsin abinda ba Allah bai ba shi ba, ya ba ta ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk ibada wanda Allah ya bar ta kofa buɗe, to bai halatta wani ya zo ya kayyade ta. A nan hadisin ya nuna mana da yana iya ma mahaifinsa sadaka, yana iya ma mahaifiyarsa sadaka, in a iya rayuwarsa a kullun zai kashe miliyar dubu ya ma mahaifinsa sadaka, matukar yayi da kyakkyawan niyya Allah zai karɓi wannan sadaka, kuma ba za a hana shi ba, ya zo da abin da ya dace. An gane ku? Don haka a takaice, yi ma mamaci sadaka wannan abu ne wanda Allah ya shar'anta mana, kuma ladan sadakar zai sadu zuwa gare shi. Game da ɗaya ma mahaifinsa sadaka ko mahaifiyarsa sadaka, wannan babu saɓani a wajen magabata, domin nassi ne a bayyane. A inda ke akwai saɓani, shin wani yana iya ma wani sadaka? A magana mafi inganci, ko da ya masa sadaka, in dai ba ɗa ba ne ya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa, to wannan sadaka ba ta saduwa zuwa gare shi, saboda al'amari ne na ibada. Al'amari na ibada ko sai an samu nassi a kan shi. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.